Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Laraba 30 ga watan Janairu. Ibrahim Kalma Sigirba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga fakanin labaran.
Kuma Majalisar Dinkin Duniya na shirin kaddamar da wani asusun neman tallafi na sama da dala miliyan 900 ga Najeriya. Za ku ji me za a yi da kudaden. Da daddan aminin nan na shugaban Amurka Roger Stone ya ki amsa laifukan da ake tuhumar shi da su kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka, yayin da Amurkan aka fara fuskantar wani matsanancin yanayi na sanyi da mai yiwa ya zama abin tarihi.
To kan labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa tawagar Turawa masu sa ido a zaben Najeriya ta sake jaddada cewa ba za ta fifita wani bangare a zaben ba. A halin da ake ciki kuma wasu na ganin gargadin da gwamnatin Najeriya ta yi cewa wasu miyagu na kokarin fakewa da Boko Haram su haddasa ya mutsi a lokacin zaben zai fi firgita Turawa masu saka idan.
Bakin da suka zo Najeriya zai iya rana nasu wajen da ya kamata su je su duba ɗin watakila zai gagare su.
Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa kungiyar akawo kotu ta ce za ta je yajin aiki saboda an yi banza da 'ya'yanta. Kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda na tafar da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya na shirin kaddamar da wani asusun neman tallafin kudade da za a yi amfani da su wajen tallafawa miliyoyin mutanen da rikicin Boko Haram ya ritsa da su a arewa maso gabashin Najeriya. Waɗanda suka hada hadda dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka tsallaka zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya domin neman mafaka. Akalla dala miliyan 983 asusun tallafin zai nema, inda za a yi amfani da dala miliyan 848 daga cikin kuɗin wajen tallafawa mutum miliyan 6,200 da suka tagayyara a sanadiyar rikicin Boko Haram a jihohin Borno, Adamawa da Yobe. Wato jihohin da rikicin ya fi kamari, wanda aka kwashe shekara 10 ana yi tsakanin mayakan kungiyar da gwamnatin Najeriya. Kakakin ofishin da ke kula da ayyukan agaji na Majalisar Dinkin Duniya, James Lack, ya ce rikice-rikicen da suka taso a 'yan kwanakin nan sun raba farar hula sama da 80,000 da muhallansu.
In total, 1.8 million people are internally displaced in the northeast due to this protracted crisis.
Yace a jumallance mutum miliyan 1,800 aka raba da muhallansu a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sanadiyar wannan rikici wanda ya haddasa cin zarafin fararen hula ta hanyar kisa, fyaɗe da garkuwa da mutane. Ana dai sa ran za a kwashe shekara 3 wajen aiwatar da wannan tsarin tallafi ta hanyar amfani da kudaden da za a tara. Roger Stone, mutumin da ya kasance da daddan aminin shugaban Amurka Donald Trump, ya ki amsa cewa ya yi laifi bisa tuhume-tuhumen da aka yi masa guda 7, masu nasaba da wasu sakonnin email da aka sato masu alaka da abokiyar hamayyar Trump a zaben 2016, wato Hillary Clinton. A jiya Talata aka gurfanar da Stone mai shekaru 66 a gaban kotun tarayya da ke nan Washington. A makon da ya gabata aka kama shi a wani samaman da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI suka kai a gidansa da ke jihar Florida da goshin Asuba. An tuhumi Stone da laifuka 5 da ke da nasaba da yi wa Majalisar Dokokin Amurka ƙarya kan rawar da ya taka a wallafa sakonnin email ɗin da dandalin nan mai kwarmata bayanan sirri na WikiLeaks ya yi. An kuma tuhume shi da laifin yin zagon ƙasa ga binciken da Majalisar Dokokin ke yi kan zargin haɗa kai da kwamitin yakin neman zaben Trump ya yi da Rasha. Shi dai Stone ya sha musanta cewa yana da wata rawa da ya taka a wannan zargi, ko da yake bai ce ufan ba a lokacin da yake ficewa daga harabar kotun da aka tuhume shi a jiya. Miliyoyin Amurkawa na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da ba su taba gani ba, yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa ta cikin kasar. Masu hasashen yanayi sun ce mai yiwa wannan yanayi da ya fara daga daren Talata zuwa wayewar garin Laraba ya zama tarihi a kasar. tunda dai har gwamnonin jihohin Illinois, Wisconsin da Michigan suka ayyana dokar tabaci a yankunan su. A can yankin jihar Dakota ta Arewa, sanyin iskar ya kai kasa da maki 32 na ma'aunin degree Celsius, yayin da ya kai kasa da maki 52 a wasu yankunan jihar Minnesota. Izuwa yanzu an samu rahotannin da ke cewa wasu mutum hudu sun mutu sanadiyar wannan matsanancin sanyi. Ita dai wannan iska ta hado ne tun daga yankin tsakiyar yammacin Amurka, ta hada da gabashi, ta kuma dangana da can yankin kudanci na jihar Florida. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa a Amurka, John Bolton, ya gargadi babban alkalin ƙasar Venezuela inda ya ce akwai mummunan sakamakon da zai iya biyo baya. Bayan da babban jojin ya ba kotun kolin ƙasar umarni ta hana shugaban 'yan adawa ƙasar Juan Guaido ficewa daga ƙasar. Bolton ya ce Amurka na Allah wade da barazanar da babban atonin ƙasar ke yi ga shugaba Juan Guaido, kamar yadda ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Talata. Yana mai cewa sakamakon da zai biyo baya ba zai zamanto mai daɗi ba ga waɗanda ke yi wa mulkin demokuraɗiyya zagon ƙasa da kuma cin zarafin shugaban 'yan adawan. Attorney General Trek Williams Saab na ƙasar ta Venezuela har ila yau ya ba da umarnin a rufe asusun kuɗaɗen Guaido. Yana mai cewa ana tuhumar shugaban 'yan adawan ne kan irin ayyukan da yake yi a kan gwamnatin shugaba Nicolas Maduro waɗanda suka saba wa doka. Waɗannan al'amura na faruwa ne bayan da hukumomin Washington suka ayyana takunkumi akan kamfanin man fetur ɗin ƙasar ta Venezuela na PDVSA, matakin da masu sharhi irin su Michael Shifter ke cewa.
This is the nuclear option. I mean, this is sort of the most powerful weapon the U.S. has, short of military force.
Yace wannan tamkar zabi ne na ƙarshe. Abinda nake nufi, wannan shine zabi mafi ƙarfi da Amurka ke da shi idan ka cire zabin ɗaukan matakin soji. Manyan jami'an Amurka da ƙwararru sun ce ƙasar na buƙatar ta nemi haɗin kan ƙawayenta domin a ƙalubalanci China kan yadda take satar fasahohin zamani ta hanyar yin kutse a rumbun bayanan ƙasashe. Wannan kira na zuwa ne a kuma daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin Amurkan ke dasa alamar tambaya kan ko Amurka ta shirya wajen kare kanta daga irin wannan barazana ta satar fasaha. Wannan ƙalubale na faruwa ne har ila yau a daidai lokacin da masu shigar da ƙara suke tuhumar kamfani mafi girma a duniya a harkokin sadarwa na zamani, wato Huawei, inda ake zargin babbar mai kula da harkokin kuɗin kamfanin da laifin badaƙarar kuɗaɗe da satar fasahohin Amurka. Shi dai kamfanin na Huawei ya musanta wannan zargi, yayin da gwamnatin China da dakarun ƙasar suke cewa batun kutsen kan rumbun bayanan Amurka zargi ne mara tushe ballantana makama. Sai dai gwamnatin wato zargi ne mara makama ballantana tushe. Sai dai gwamnatin shugaba Trump ta ce ta damu matuƙa kan yiwuwar cewa hukumomin Beijing na amfani da wasu kamfanonin ƙirƙiren zamani na China wajen yin ayyukan leƙen asiri akan Amurka da ƙawayenta. 'Yan sanda a Brazil sun cafke mutum biyar waɗanda ake zargi suna da hannu a fashewar wata madatsar ruwa, lamarin da a yanzu ya sa adadin mutanen da suka mutu ya kai 84. Akalla mutum 276 suka ɓata bayan da madatsar ruwan ko kuma dam ɗin wanda yake garin Brumadinho a kudu maso gabashin ƙasar ta Brazil ya fashe a ranar Juma'a da ta gabata, lamarin da ya haddasa kwararar taɓo da sharar da ake tarawa ta haƙar ma'adirai a kan titina. Gidaje da gine-gine da dama laka ta rufe, ciki har da wani gidan cin abinci da ma'aikatan haƙar ma'adinai ke cin abinci a wurin. Uku daga cikin mutum biyar da ake tuhuma, a wato da aka kama a jiya Talata, suna aiki ne da kamfanin haƙar ma'adinai Novel, wanda shine mafi girma a duniya ayyukan haƙar ma'adinai Iron. Sauran mutum biyu kuma suna aiki ne da wani kamfanin ƙasar Jamus wanda ke kula da dam ɗin.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da zangon a Abuja, Najeriya, inda a yayin da tawagar Turawa masu saka ido a zaɓe ke jaddada cewa ba za ta fifita wani ɓangare ko ɗan takara a zaɓen Najeriya ba, gwamnatin Najeriya ke gargaɗin cewa bayanan sirri na nuna cewa wasu miyagu na shirin fakewa da Boko Haram su haddasa tashin hankali a lokacin zaɓen. Hassan Mai da kaina, gare ka.
Tawagar masu sa idon na tarayyar Turai dake karkashin jagorancin yar siyasar nan ta kasar Belgium uwar gida Maria Arena ta bayyana cewar ba sun zo Najeriya bane don goyon bayan wani dan takara ko wata jam'iyya.
We have the mandate only to collect information concerning the electoral process.
Aikinmu shine tattara bayanai dangane da yadda hadahadar zaben zai kasance. Mu bayyana abubuwan da muka gani yayin zaben sannan mu bada rahoton mu. Ba mu da wata sha'awa na menene yadda sakamakon zaben zai kasance. Tawagar tarayyar Turan mai jami'ai 10 da kuma karin wasu yan sa ido su 40 da su kuma za su dan kwana biyu a Najeriya kamar yadda jagoran ta suke cewar. Su fa suna cin yancin gashin kai ne ba su da wata alaka ra'ayi ko sha'awar nasarar duk wani dan takara a wannan zabe. Mu fa gaba daya yan ban romu ne wurin fidda matsayar mu akan wannan zabe. Mu tawaga ce kamar yadda nake jaddadawa masu cin yancin gashin kai a matsayin mu na jami'an tarayyar Turai.
We are completely independent as said in our conclusions.
A lokacin da waɗannan jami'ai na sa ido daga kasashen duniya ke gyara zama domin sa ido kan wannan zabe ne kuma ministan labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya fidda wani gargadi.
And armed bandits and Boko Haram insurgents have been mobilized.
Ministan labaran Najeriya na cewar gwamnatin Najeriya ta samu wani bayanin sirri da ke nuna cewar akwai wasu da ke kitsa wasu mummunan tashin hankali a kasan nan yayin wannan zabe. Yace sun gano cewar masu santa da husumar tune sun tsara ta da hayaniya ta hanyar amfani da mayakan Boko Haram da yan bindiga dadi. Duba da yadda wannan gargadi na gwamnatin tarayya ke zuwa a daidai lokacin da jami'an kasashen duniya ke shirye-shiryen fara sa ido ga wannan zabe. Na tambayi shugaban cibiyar Raya Demokradiya da Cigaba Dr. Kola Shatima ko ya yake kallon wannan sako na gwamnatin Najeriya a daidai wannan lokaci.
Dan kamar akwai wayannan maganganu daga gwamnatin tarayya cewa akwai wanda suke so su yi zagon kasa akan abubuwan da ake din zai iya zama ta cewa su bakin da suka zo Najeriya zai iya razana su kuma watakila wani zan da ya kamata su je su duba din watakila zai gagare su ko kuma ma ko su niyan zuwa wannan wajen to dole sai an kara kaini kafin a tafi domin watakila wani rigingimu ya tashi ya dole shafi ake da kuma gaba daya.
Dr. Kole Shatima Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Yoni abin dake na buna siyasa kasan mu ce ban tsoro daga hankalin gano bai kwance.
To a gaida Hassan da wannan rahoton daga Najeriya kuma bari mu buga jamhuriyar Niger inda kungiyar akawun kotuna ta ce za ta ji yajin aiki saboda an yi watsi da ƴaƴanta. Salabar ma gare ka.
Camarade, la lutte! La lutte!
A taron manema labaran da suka kira a yammacin Talata, shugabannin kungiyar Slash ta akawun kotuna da ake kira Grefier sun nuna rashin jin daɗi a dangane da mawuyacin halin da suke ciki, wanne yake da nasaba da rashin cika alƙawalin da hukumomi suka ɗauka akan maganar inganta rayuwar masu hidima a mashara'antu. Malam Shu'aibu Kadaɗe sakatare ne a kungiyar Slash.
Yanzu magana gari nake maka, in mutanen mu yau mun ka samu matsala kamar na avancement mu function public din mun ka tayi su ci asu ba su kula da mu, in mun ka je minister din mu ba abin da anka tanada can wanda zai iya kuma yi mana bukatun mu su biya, in ma za ka retreat haka nan, in kuma za ka changement de grade haka ne, yau dukkan mutanen mu babu karin girma babu wani abu. In mutai shekarun sun ka kai ba iya yi concours ba, akwai wanda aka ce ma concours intern wanda ana tsara shi ne dan ma'aikata wannan su samu su ma su ci gaba. Wannan abun duka shi na cikin cikaskin wannan dokar da an kai an ki gyaranta bale hawancin abu aka yi gare su.
Makonni akalla uku kenan da waɗannan jami'ai suka aike da wasiƙa domin tayar da hukumomin shari'a daga barci, sai dai kawo yanzu ba wata amsa mai gamsarwa. Dalili kenan suka yanke shawarar jingine aiki a ranakun 30 da 31 ga watan Janairu, inji Maitre Maina Zango Abubakar.
Yau zuwa garin adda ya kamun tilas ne da muka samu sitaci autonomin mu, ba mu san yau nawa biyan nawa yake, an ɗauko ƙannan an kawo sun yi integration, akwai abu kanmu wanda aka yi ma affectation, an ce ko aiki wuri aikin shi amma ko wace alhin shahida ya biya ya zaka inda zaka tayi amma sai an ji maka ka zama sai ka je fudin daki kuma bamu ce koi ba mun tashi mun tafi kuma hallau matsalolin ga an ce a rolle mun su gubernama kun ga batuma ne muka ba su ku kire mu mu zo mu sunta me ba su kire mu ba kenan babu wani abin da mun sarayo sai zuwa gare kuma wanga ga na fara ne baya wannan yi sarafu mera baya
na tuntubi ministan shari'a Muru Amadu ta waya dan jin matsayinsa akan korafin na waɗannan ma'aikata sai dai wayarsa a kashe ya jan aikin akawun kotuna wani al'amari ne da kai tsaye yake shafar talakawa musamman waɗanda ke fitowa daga ƙauyuka domin halartar wata shari'ar da suka dade suna jiran zuwan ranar zamanta to amma kungiyar Sinash na dora alhakin wannan lamari a wuyan mahukunta
mu da kanmu diyan talakawa na kenan duk abin da ya shahi talakawa ya shahi mu amma mutane abin da muke so su gane wannan ciwon da a gare mu in bu mu gyara shi ba aikin nan namu bai da muhimmanci bale mu ma mu samu hamu taimake su bayyuwa
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Suleiman yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba
Demokradiyya a yau
A cikin shirin namu na yau za mu duba dalilan da yasa shugaban Muhammadu Buhari ya dakatar da alƙalin Najeriya shin mai shari'a Walter Onoga jami'in gwamnati ne ko jami'in shari'a ne kawai ku biyo ni Dakatar da alƙalai Walter Nkanu Onoga tare da nada muƙaddashinsa Ibrahim Tanko a matsayin mai rikon ƙarya ya haifar da muhawara a cikin gida Najeriya da ma ƙasashen waje wanda har ya sa ƙungiyoyi masu zaman kansu suka rubi gida biyu a nan gida Najeriya wasu na cewa a mayar da shi muƙaminsa wasu kuma na cewa ya yi wa ƙasa laifi a hukunta shi gashin fada da Hassan Maina Kano yayi akan batun
dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana dakatar da alƙalin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari yayi a matsayin kama karya irin na mulkin soja
abin da yasa na fadi haka domin an keta tsarin mulkin Najeriya kowa ya san da wannan ba yi adalci ba kuma ba a bi tsari abinda tsarin mulkin kasar mu ta shimfida ba idan mai shari'a ko kuma babban mai shari'a yayi laifi ga yadda za a bi a hukunta shi to ba bi ba maimako a kai can sai aka kai kotun da ba ta da hurumin da za ta ji wannan karan duk lawyoyin kasar nan sun yadda ba ta da hurumi ai ba mu ce ko yayi laifi ko bai laifi ba amma a bi tsari mana ni ne zan bi abin da tsarin mulkin Najeriya ya fada ko kuma ya tsara
lauyan tsarin mulki barista Yakubu Sale Bawa yace matakin na shugaba Buhari ya jefa baki ɗaya lauyoyin Najeriya cikin alhini
dukkan lauyan Najeriya muna cike da bakin ciki da alhini aiwa doka irin hawan kawara irin wannan tsari da gwamnati tana da dalili da hujja wanda su su sani kuma dukkan mun ba mun sani dalilin da akai muna cike da bakin ciki abinda akai ba daidai bane ya kamata ba ya saba da kullun da tsarin mulki ya saba da demokradiyya muna bakin ciki muna alhini kuma muna Allah wadai da abin da
amma jagoran lauyan kare tsarin mulki barista Modibo Bakari yace matakin da shugaban kasa ya dauka yayi kadan don haka yanzu haka suna shirye-shiryen maka shugaba Buhari a gaban kotu
da ma bai daka da shi ba akwai ire-iren mu wanda muka yi zimma da zamu gurfana shugaban kasa a gaban kotu zamu nemi order of mandamus wato mu tilasta shugaban kasa a gargashin doka ya dauki wannan matakin kuma wani daga cikin abubuwan da yanzu muke lissafin su zamu gurfanar da shi shugaba Buhari a gaban kotu mu nemi dole ya dauki wasu matakai
mutanen da ya mamaye hedkwatar kungiyar lauyoyi ta Najeriya kenan yayin da lauyoyin ke wani taron gaugawa don tattauna batun dakatar da alƙalin Najeriya mai shari'a Walter Onogen na tambayi shugaban wannan lauyoyi barista Giwa Victor ko menene korafin su
if you remove the CJN through any other means it is a jungle justice
idan fa ka cire alƙalin Najeriya ta barauniyar hanya to wannan mataki ya zama kama karya ba za ka yi hukuncin kama karya ba duk abin da muke cewa shine idan ka kama barawo to ka kai wannan barawo ga yan sanda kuma su kai shi gaban kotu alaba shi alkali ya daure shi bisa doka da mukun ka ce ka dauta ya ka kone shi abin kenan fa da gwamnatin tarayya ta yi eh lalle za a iya cire alkalin alkalan Najeriya ko amma a bi tsarin mulkin Najeriya
yes the CJN can be removed but we must do it
a daidai lokacin da waɗannan lauyoyi ke wannan zanga zanga ne kuma wasu ƴan kungiyar fararen hula suka danno harabar sakataren kungiyar lauyoyin inda kuma suka kaddamar da zanga zangar goyen bayan matakin shugaba Muhammadu Buhari
sunana kuma da Abubakar Abdulsalam kuma ni darajin karakin biladama ne kuma shugaba na kungiyar Progressive Mind for Development Initiative PMDI
abun da yake faruwa wannan alkali ne na alkalai wanda ake tunanin adalci da komai na kasa kuma kasa tana hannunsa yau ya fito a ka'ida na shari'a na kasa ya ce idan zaka rike office da take girma wanda ka irin wannan dole ka bayyana ma duniya kadaroi da kake da shi abun da ka mallaka har zuwa dukiya da ka mallaka a cikin bankuna sai ya zama yau mutumin nan ya zo ya amince cewa yana da kadara wanda gida-gida hata gida 50 wai ya manta da su bai sa cikin wannan lissafi ba yana da kuma kudade a wasu bankuna na karshen waje wadanda ba na wasa ba ya ce duka ya manta da su idan halalalle mutumin nan ya ambata da bakin sa matsayin sa na babban joji na kasa wanda ya san shari'a yau da na manta ko kuma da na yi kuskure yana fidda mutum daga fiskar shari'a to da ba wanda za a tura shi gidan yari a Najeriya amma duniya gaba daya
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla A yau ina tare da barista mai nasara Umar Ibrahim wanda kwararre ne a bitar kundin tsarin mulkin kasa Najeriya Barista
wannan abu da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi na dakatar da babban man shari'a na kasar nan yana kan doka ko dai a'a akwai son zuciya ciki
to abin wato ban ga wani laifi a matakin da shi shugaban kasa ya dauka ba kuma abu ne wanda yake karen tsaye da ake yi ma doka shine ya kawo haka shugaban kasa shugaban komandan askaran sojojin Najeriya kuma shine shugaban duk wani jami'in gwamnati na Najeriya a yanda tsarin mulki sashi na 130 ya bashi sannan sashin tsarin mulki na 15 sakin sashi na 5 ya dora nauyi ga shi shugaban kasa na yayaki cin hanci da rashawa a duk inda yake kuma ya yayaki kowane jami'i ne wanda yake na hukuma sannan bayan nan akwai sashi na 11 da ake kira Evidence Act wanda a nan wurin akwai hurumi ne cewa idan zai aiwatar da waɗannan ayyuka din duk wani wanda yake jami'i ne na gwamnati ko na hukuma shugaban kasa yana iya dakatar da shi har na tsawon kowane lokaci shugaban kasa ya ga dama domin a binciki wannan abubuwan da ya tafka
a doka wannan yake ko kuma a kundin tsarin kasa ne
a doka yake abinda ake kira Evidence Act sashi na 11 idan ka hada Evidence Act sashi na 11 ka kuma hada sashi na 15 musamman ma sakin sashi na 5 ka hada da sashi na 14 da sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya to zaka ga shugaban kasa yana da wannan hurumi ya dakatar da duk wani jami'in gwamnati domin a samu bincike na adalci domin sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya ce ɗaya daga cikin nau'i na adalci shine ba za ka zama akan kujera da za ka yi makanka bincike ko kuma yanke hukunci akan kujera idan kai kuma kai ne wanda ake zargi
menene alkalin alkalan ya kamata yayi ne barista
to abin da ya kamata yayi shi wannan babban jami'in shari'a na Najeriya shine ya dauki abun ya kalle shi ta mandu'in shari'a ba ta mandu'in kabilanci ko bangaranci ko kuma sarai ba alal misali gwamnonin kudu maso kudu suka hada kai suka ce mushi kada ma ya je wannan kotu din ya kuma fita ra'ayin shi yake zuwa wanda yake karan tsaye ne ga hurumin tsarin mulki sashi na 14 da sashi na 15 da yake kishin kasa da daukaka darajar Najeriya tana sama da duk wani bangaranci ko kabilanci ko addini ko wani abu to amma sai ya je mai amfani da wannan bayan nan kuma suka zo suka je suka kananan kotuna waɗanda ba su kai hurumin wannan kotu ba suna nema wai a jalin zami a dakatar da aikin wannan kotu din
akwai inda doka ta tanadi wani abin yi ne anan
duka wannan abun abun da ya faru idan kike ga la'akari da shi shi shugaba Muhammadu Buhari ba shine yake kara da mutumin nan ba bai da wani hannu a wannan kara din wani ne ake kira Dennis Akanya shine ya shigar da koke a shekara shekara ɗaya da ta wuce akan cewa a binciki babban alƙalin tarayya na Najeriya saboda yana zargin cewa akwai wasu asusun ajiya na banki na kudaden kasashen waje wanda ya je ya bude wanda yake yayi karin tsaye da sashe na 15 sakin sashe na bangare na uku na tsarin mulki a ƙarƙashin shi akwai na 11 akwai ka'idoji daban-daban da aka sa na aikin gwamnati saboda idan kina so ki fahimci wannan takaddama to sai ki la'akari da cewa shi shugaban wannan kotun ta Najeriya shi mutun ne wanda yake sanye da huluna guda biyu na daya jami'in shari'a na biyu kuma jami'in gwamnati to ita wannan kotu da ake ta takaddama kotun kula da da'a ma'aikata duk wani jami'in gwamnati yana karkashin wannan kotu za ta hukunta shi idan kuma laifi ne da ya shafi aikin ka na alƙali to shine wanda waccan NJC da ake ta hankoro za ta je idan kuma magana ce ta cire shi shine sashi na 292 da ake ta muhawara cewa ai akwai buƙatar sai NJC su rubuta ma shugaban kasa kuma ya kai mu majalisar DTJ majalisar DTJ ta samu 2-3 sannan za a iya cire shi wannan magana cirewa akai wannan ko ba cire shi akai ba dakatar da shi akai dakatarwa daban cirewa daban saboda dakatar da shi akai shi yasa wanda ya zama ya gaji kujerar shi ake kiran shi mukaddashin shugaban kotun koli ta Najeriya ba a ce an riga an tabbatar mishi ba wannan shine gaskiya abin nan to idan ka dauki bangaren alƙalanci NJC za ta yi amma wannan bangaren laifin kasa ne laifin kasa akwai ka'idoji kamar kusan kamar 62 da aka shirya na ɗaya shine a matsayin ka na jami'in gwamnati ba za ka bada kwangila ko wani aiki ga wani abu da shafi amfanin kanka ko yan uwanka ko jininka ba ba za ka yi kokari ka ci amana ba ka yi bayanin wani sirri wanda ka sani a kujeraka ba ba za ka yi kokari kuma ka ki bangena mu gwamnati cikin wannan form da ake cikawa na kowace shekara hurudu kaddarorin da kan mallaka da hakikanin kanka ba ba za ka yi kokari kuma ka rika yin gizagon kasa a harkokin jamhuriyar Najeriya duk suna ciki to a karkashin wannan ne yayi wannan laifi din bayan da yayi wannan laifi kuma aka tunkare shi sai da kanshi ya rubuta takarda yace ai ni nayi kuskure ne domin na manta ban yi bayanin cewa ina da waɗannan asusun ajiya a waɗannan bankuna masu kuɗaɗen kasashen waje ba kin ga kan shi ya faɗi wannan abu bayan matsa mishi akai ba to tunda haka ce kai kuskure ka kuma yadda da kanka sannan kuma kace kai baka yadda da hurumin kotun nan ba amma kuma ka tura lauyoyi guda 100 su je su wakilce ka
Iyakacin abinda lokaci ya bamu daman kayarwa kenan. A madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina da ƙwararre mai bitar kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Umar Ibrahim. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku kasance tare da mu makon gobe inda za mu tsira a inda muka tsaya. Ku huta lafiya.
To a gaida Madina yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amman fa a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya na shirin kaddamar da wani asusun neman tallafin kudade da zai amfani da su wajen tallafawa miliyoyin mutanen da rikicin Boko Haram ya rutsa da su a arewa maso gabashin Najeriya. Waɗanda suka hada har da dubban wato dubban ɗaruruwan ƴan gudun hijira da suka tsallaka zuwa kasashen da ke makwabtaka da Najeriya domin neman mafaka. Akalla dala miliyan 983 asusun tallafin zai nema. Inda za a amfani da dala miliyan 848 daga cikin kudin wajen tallafawa mutum miliyan 6,200 da suka tagayyara a sanadiyar rikicin Boko Haram a jihohin Borno, Adamawa da Yobe. Rogerston mutumin da ya kasance da dadan aminin shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa cewa ya yi laifi bisa tuhume-tuhumen da aka yi masa guda 7 masu nasaba da wasu sakonnin email da aka sato masu alaka da abokiyar hamayyar Trump a zaben 2016 wato Hillary Clinton. A jiya Talata aka gurfanar da Stone mai shekaru 66 a gaban kotun tarayya da ke nan Washington. A makon da ya gabata aka kama shi a wani samaman da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI suka kai a gidansa da ke jihar Florida da goshin Asuba. Miliyoyin Amurkawa na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da ba su taba gani ba, yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa ta cikin kasar. Masu hasashen yanayi sun ce mai yiwuwa wannan yanayi da ya fara daga daren Talata zuwa wayewar garin Laraba ya zama tarihi a kasar. Tunda dai har gwamnonin jihohin Illinois, Wisconsin da Michigan suka ayyana dokar ta ɓaci a yankunan su. A can yankin jihar Dakota ta Arewa, sanyin iskar ya kai ƙasa da maki 32 na ma'aunin digirin Celsius, yayin da ya kai ƙasa da maki 52 a wasu yankunan jihar Minnesota. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a Amurka, John Bolton, ya gargaɗi babban alƙalin ƙasar Venezuela inda ya ce akwai mummunan sakamakon da zai iya biyo baya bayan da babban jojin ya ba kotun kolin kasar umarni ta hana shugaban yan adawa kasar Juan Guaido ficewa daga kasar. Bolton ya ce Amurka na Allah wade da barazanar da babban atonin kasar ke yi ga shugaba Juan wato Juan Guaido kamar yadda ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Talata. Yana mai cewa sakamakon da zai biyo baya ba zai zama tun mai dadi ga kowa ba. Manyan jami'an Amurka da kwararru sun ce kasar na bukatar ta nemi haɗin kan kawayenta domin a kalubalanci China kan yadda take sa wato satar fasahohin zamani ta hanyar yin kutse a rumbun bayanan kasashen duniya.
Tuban saurare da cikakken labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi mutum da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.